daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalar FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 23 ga watan Nuwambar shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarwa muka yi farincin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana 12 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin kasar Myanmar yadda ake auna musulmi ya zama kisan kari dangi. Sannan Papa Roma Francis zai gana da hafsoshin sojin kasar Myanmar da kuma al'ummar musulmin Rohingya.
Yayin da ake shirye-shiryen ratsar da Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban Zimbabwe bayan da ya koma gida, kowane sauyi masana ke hasashen za a iya samu a kasar ta Zimbabwe?
Da Mugabe kin da shi wannan sabon Al-Husaini ne da alaka, wato mutane ne waɗanda in ka je ka ɗauki tarihin su dukkan su tayin su ne. Amma
za a ji amma me, to a yammacin Afirka kuwa takamaimai a jamhuriyar Nijar hukumomin jihohin Agadez da na Maradi sun sa kafar wando ɗaya da masu shan tabar shisha.
Na sa hannu bisa wani ƙuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka.
Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alher Abdu na tafa da shirinta na domin iyali, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan ya shafe kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar tasa ta biyo bayan murabus din daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe ranar Talata. Kakakin Majalisar Dokokin Zimbabwe ya ce za a rantsar da Mnangagwa a matsayin sabon shugaban ƙasa a gobe Juma'a. Mnangagwa, wanda shine tsohon mataimakin shugaban ƙasar, ya gudu daga ƙasar haka kwatsam bayan da shugaban ya kore shi. Wani babban jami'i a cibiyar hulɗa da ƙasashen waje ta nan Amurka, John Campbell, ya ce ganin yadda Mnangagwa ya taka muhimmiyar rawa a gwamnatin Mugabe, bai tsammanin za a ga wani canjin kirki a asalin sabuwar gwamnatin cikin lokaci kankani. Mugabe, ɗan shekaru 93 da haihuwa, ya shugabanci Zimbabwe tun daga lokacin da ƙasar ta samu ƴancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1980.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin da ake a jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar, inda ake auna al'ummar musulmi, ya zama kisan kari dangi. Bayan cikakken nazarin bayanai sahihai, ta bayyana a fili cewa al'amarin nan na arewacin jihar Rakhine ba wani abu bane illa kisan kare dangi ake ma musulmi ƴan Rohingya, a cewar Tillerson a wani rubutaccen bayani da ya gabatar jiya Laraba. Jami'an Amurka sun yi ta binciken musabbabin har-haren da suka kai ga kashe ɗan ruwan ƴan Rohingya da kuma tilasta musu fiye da wato tilastawa wasunsu fiye da 600 gudu zuwa sansanonin ƴan gudun hijira da ke ƙasar Bangladesh. Sanarwar ta jiya Laraba ita ce karin farko da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana wannan tashin hankali a zaman kisan kare dangi. Jami'an da suka yi bayani ma 'yan manema labarai daga bisani sun jaddada cewa daga yanzu haka za a rika bayyana al'amarin.
A halin da ake ciki kuma, Papa Roma Francis zai gana da hafsoshin sojin ƙasar ta Myanmar da kuma al'ummar musulmin Rohingya waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da ƙuntata musu. Yayin wannan ziyarar da zai kai ƙasar ta Myanmar daga ranar 26 ga wannan wata na Nuwamba, Papa Roman zai gana da hafsoshin soji Janar Min Unglai, dab da lokacin da zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh mai makwabtaka da ƙasar ta Myanmar. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin sojojin ƙasar Myanmar da nuna rashin imani ga al'ummar musulmi tsiraru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa musulmin Rohingya fiye da 600 ne suka gudu zuwa Bangladesh, inda suke zaune cikin wani yanayi na ban takeici a sansanonin yan gudun hijira. Faforoman zai gana da wasu daga cikin yan gudun hijiran inda idan ya isa Bangladesh daga ranar 1 ga watan Disamba. Ziyarar ta Faforoman ta zo ne a wani muhimmin lokaci ga kasashen biyu a cewar mai magana da yawun fadar Faforoman Greenberg, wanda ya kara da cewa yana ganin ziyarar za ta yi ma'ana.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Faransa na bukatar a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya don tattaunawa kan zargin sayar da wasu bakin haure in Afirka a matsayin bayi. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana hoton bidiyo a al'amarin da gidan talabijin na CNN ya nuna a makon jiya da abin fallasa wanda kuma ba za a lamunta da shi ba. Wannan babban laifi ne ga dan Adam a cewar Macron bayan ganawarsa da shugaban kungiyar tarayyar Afirka Alpha Conde. Ya kara da cewa ina fatan za mu kara azama a yi yaki da musafaran mutane waɗanda ke aikata wannan danyen aikin, tare kuma da haɗa kai da dukkanin ƙasashen da abin ya shafa don wargaza su. Kafar ta CNN ta nuna hoton bidiyon da ke nuna yadda ake cinikin wasu bakakken fata maza akan dala 400 kowanne waɗanda za a rika kai su gona suna aiki. Bidiyon ya janyo ɓacin rai a sassan duniya kama daga Turai zuwa Afirka. Mai yiwa a yi taron na Majalisar Dinkin Duniya a makon gobe a cewar wani jami'in diplomasiyyar ƙasar Faransa.
Yawan Alhamis Amurkawa za su yi bikin cika-ciki da ake cewa Thanksgiving da Turanci kamar yadda suka saba, wanda ya haɗa da haɗuwa da 'yan uwa da abokai a ci abinci da kallon fareti da ƙwallon ƙafa da sauransu. Ga wasu kuma lokaci ne na hutu da fara yin sayayya musamman ma na Kirsimeti. To amma shagalin a wannan shekara ta 2017 da kuma shahararren bikin nan na faretin Macy Thanksgiving da akan yi a unguwar Manhattan na birnin New York zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro. Faretin wanda kan janyo 'yan kallo wajen 200 zuwa ya zo ne a 'yan makonni kawai bayan da aka zargi wani dan asalin kasar Uzbekistan da amfani da wata motar daukar kaya da ya hayarta wajen bin kan mutane a hanyar masu hawa keke inda ya kashe mutane 8. Wannan biki na cika-ciki na zuwa ne da al'adu iri-iri, wanda daga cikinsu shi ne tafiya a haɗu da 'yan uwa na jini da abokai. Ana kiyasin mutane wajen miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye a gabanin hutun, wanda hakan ya ɗara na bare da miliyan guda. Da haka ya zama bikin cika-ciki mafi armashi cikin shekaru goma.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a kasar Zimbabwe a gobe ne ake sa ran za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasar Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban bayan da shugaba Robert Mugabe ya yi murabus daga makaminsa. Na tambayi Farfesa Abube Namaiwa, masanin siyasar kasashen Afirka da ke Senegal, shin ko za a iya samun sauyi a kasar ta Zimbabwe lura da cewa Mugabe wanda ya kwashi shekaru 37 yana mulki ya kauce?
Wannan duka gurbi guda ne. Wato abin da ya kawo haka shine cewa kamar shi Robert Mugabe kin ya so ya sauya wanda za ya dauki wurin shi. Wannan yana kawo matsala. A tuna hawa da cewa da shi wannan makadashin nashi ya hambare shi ya dauki matar shi ya aza. Wato wannan yakan kawo cikas, amma da Mugabe kin da shi wannan sabon Al-Husaini ne da Al-Hassan. Wato mutane ne waɗanda in ka je ka dauki tarihin su dukansu ɗayansu ne, amma in shi bai takara ba cikin wa'adin da aka bashi na wata uku ta cewa da in bai takara ba, amma in ya yi takara har ya zo shi ban ga wani abu da zai kawo ba sabo wanda za a huda ƙasar Zimbabwe daga cikin irin halin da shi Robert Mugabe tare da shin abin da Robert Mugabe ya tare shi suka yi, ban ga abin da zai kawo ba sabo. Amma in aka samu sabon jini takan yi wa a kawo halaye waɗanda suka bambanta da irin na shi tsohon iko ko in ce ƙarshen ikon shi Robert Mugabe. Abinda nake fargaban shi shine cewa da su maida ƙasar Zimbabwe a cikin hannun Turawa ya zamanto Turawa suna mallake komi. Saboda in kaga Turawa suna kewaye ga ƙasa wato haka yake kamar kuda idan kuda ya san akwai zuma a wani wuri to sai ga yana kewayen wannan ƙwaryar muddin in ba ya fada cikin ko ya mutu ko ko ya rayu wato sai ya fada
wato
wannan shine nake
professor ban katse ka ba dama ina so in zo ga wannan tambaya ya kake ganin yadda za a kaya dangane da dangantakar Zimbabwe da sauran kasashen yammacin duniya lura da cewa a baya an samu sabani lokacin da gwamnatin Mugabe ta karbe misali kamar gonaki ta mika ga hannun yan kasa yanzu ya kake ganin ba Mugabe ya dangantakar za ta kasance
dangantaka wato idan wannan sabon shugaban kasa ya zamanto jekanayi ka idan ko su turawan saboda ina zargin su da cewa da akwai hannu cikin abin da aka yi idan su turawan sune su kawo wannan kin da dinke tsammani su kawo shi wato cewa da kasar Zimbabwe za ta koma kamar kowace kasa ta nahiyar Afirka wato arzikin kasar Zimbabwe za ya koma cikin hannun tura za su zo kawai su sheke ayyukan kasar Zimbabwe wannan shine ni abin da nake gudu saboda shine ni ban ce ba kamar Mugabe ya zauna amma inda aka samu mutum wanda kamar yake da hali irin na Mugabe na farko wannan da abin kirki ne amma wannan kin dukkan alamun da mun gani wato ba zai kwato kasar Zimbabwe ba cikin irin halin da take zai ma mika kasar Zimbabwe a cikin hannun Turawa
amma wasu za su ce za a iya samun sabanin hakan kamar misali yadda ka faɗa a baya cewa Mugabe da shi Mnangagwa'n dan Juma ne da dan Jummai abin nufi ba zai bai wa Turawa haɗin kai ba
shine na kwatanta muku cewa da wato wannan zamantakewa da suka yi shi ne yasa ya tsara kebe lalle Mugabe ya so ya gunta shi amma ina ganin cewa kamar yadda aka samu kasar Mozambika idan kuna sane a zamanin da Samora Moises Machel ya rasu aka samu Joaquim Chissano ya zo sai ci gaba da kawo kamar wani sabon tsari a cikin kasar har zama to kasar ta ci gaba bai tsammani kasar Zimbabwe za a samu haka saboda me yasa ce muku haka wato irin kallon da su Turawa suke ma kasar Zimbabwe ba wannan kallo suke ma kasar Mozambika ba wato yau suna nuhin cewa da shi wannan in suka habar da shi yau murna suke wa kasashen Turai murna suke yau kadai ne kuka samu inda aka yi ce an yi juyin mulki ba kamar irin yadda aka san shi ba cikin sauran kasashen yau aka samu inda baka ji kasashen Turai su koto suke Allah wadai da abu yau me yasa ba su haka ba wato cewa da ribar su sun tabbatar da cewa wannan sabon da za a dorawa kamar yana tare da su idan kuma sabon yana tare da su wato baya tare da arzikin kasar Zimbabwe baya tare da kamar abin da zai sa ɗan kasar Zimbabwe su wallaha kuma su ji daɗi a cikin kasar wato yau kasar Zimbabwe bayan Robert Mugabe za ta koma kasar sauran duka kasashen na Afirka sai in tsohuwar kasa wadda ta yi milkin su abin da umarni ta bada shi za a yi
Farfesa Bubena Maiwa kenan masanin siyasar kasashen Afirka da ke Senegal. To da muka koma yammacin Afirka kuwa, hukumomin biranen Maradi da Agadez a jamhuriyar Nijar sun dauki wasu matakai na dakile matsalar yawaitar amfani da tabar shisha da matasa ke yi a wurare daban-daban. A wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana, gwamnatin jihar Maradi Alhaji Zakar Umaru ya fara da bayani kan wani kuduri da ya sa hannu a kai wanda zai taimaka wajen dakile wannan matsalar ta shan tabar shisha.
Kamar abin nan da ake ce ma shisha yaran na shan shi akan hanyoyi nasa hannu bisa wani kuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka dai a nan cikin jihar Maradi gaba ɗaya ba garin Maradi ba dai mun ba jami'an tsaro umarni akwai wurarei bakin gulbi da wurarei na inda ake masha da abubuwa na asha duk wanda a dan makaranta mun haramta mishi zuwa a wannan wurarei kuma jami'an tsaro duk wanda suka kama da samari da ƴan mata insha Allah za a kai su a can ofisin jami'an tsaro sai uwayensu sun zo kowa ya gansu da danka da danwane da ɗiyarka ga inda aka kamo su a lokaci kaza ga abin da muke ba komai bane ya samu ke wannan abun saboda musirar da mutuncin mu musirar da mutuncin zari a mutiyan saboda kasa din matasa suka lalace to kasa ta lalace har abada za ta kwanta ba za ta tashi ba
anasu bangaren matasa sun nuna gamsuwar su game da wannan matakan da hukumomi suka doka inji shugaban majalisar matasa na jihar Maradi Malam Abubakar Mai Musa
gaskiya mu wannan abin ne ya mun ji dadin shiga bada saboda ku gane mu kai wurin shi gwamna jiha saboda mun tare matasa ne da dama mun waye muka saman kan harkar shi shan nan don ka ga amma me shi ma ai yayi rai saman kan wani taro da suka yi don mu sai aka zo muka yi shi to kuma sai aka zo aka waye gari ya dauka karrawar ta hana shawo ga shisha sai da ce firman muna mu Allah godiya muna gubernar godiya da dauki wannan mataki saboda shisha bace ba mai yi ba saboda ai matsalar ba shisha bace kada saboda mugayen kwawi da ke sa cikin ta da giya da suke sa cikin wannan ruwa na shisha shine ke tara mu da hankali tunda ai abu ne wanda kannan muke yi magajin muke yi abukan muke yi kenan sai mu ce firman mun ji dadi Allah saka lahiri to mu gaskiya kokarin da muke ikatan da har mu muka zo muka tara matasa muka nuna musu wannan abin da suke ba abin yi bane kenan haliyo mu da ne kamata mu rinka bincike inda ya kamata inda ake shanta inda ka dauke ta muhimmanci in ba a bari ba kenan dole ne mu zamu koma mu ƙara kai kukan mu wurin gwamnati mu ce to gwamnati wannan wuri ba hukumar wurin hukumar tsaro tunda ai ta karaka ka dutar ka kai ta gaga wurin police an kai ta wurin kar an kai ta wurin gendarmeri kenan mu ne kamata mu ko wannan ka'id doka da aka rado mu diba mu gani wannan abin da ake yi ina ne ake yin ta har yanzu kenan in dai mutanen nan basu badiya kenan mu ne kamata halin mu koma wurin gwamnati mu ce mai to gaskiya wannan wuri kaza har yanzu mutane na sun dauke da muhimmanci dokan da aka dauko ba ta aiki wannan wurin
haka ma magajin garin birnin Agadez ya dauki makamance irin wannan matakin na hana shan tabar shisha ko kuma arkilla abinda yasa Ibrahim Musa mai lakanin suna Papa Mariko wani matashi dake garin Agadez cewa wannan yayi daidai
sai gode mu je matashi da ridi ya buga wuce san da tashi sai kamata ba dama a ce cikin jiha ko a ce cikin dari kowa yi abinda ya ga dama ita dai wannan taba dai argila kowa ya san tana da illa kanta ya tsara daga illa daga matashi har ma manyan mutane
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kar a shafaya baya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a shafaya baya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zanci baya ku ba ta da kyan
to ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafin mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu agogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti kusan 18 ga Grace Alher Abdu da shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro kika son ka baiwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin code an ce kenza ni ko na san a shekara 15 16 17 masha Allah yarinya ta kai armi
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin bada gudunmuwa a yunkurin shawo kan matsalar aure da ƴaƴa mata da wuri a jamhuriyar Niger inda bincike ya nuna ana aure da sama da kashi 70 cikin 100 na ƴaƴa mata a kasar kafin su cika shekaru 18 to yau bakin namu sun bada shawara ne kan matakan da suke gani ya kamata a dauka domin shawo kan wannan matsala ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da jagorantar wannan tattaunawa.
Madanka ko Fatuma ina ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurbacewar tarbiyyar yara kanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar ƴaƴan su suka kai wasu shekaru ana iya lalata su.
Yanzu diya mace jeja alakwal an koya mata da al'ada za ta gani shi in ta ganshi ma jeja ta sani wasu boye ma uwan suke yi. Uwa bata ma san ba fake bakki da kulawa baki ma san da yake nayin shi ba kuma zan komawa baya kadan yau misa ga babu ai haihi iya mata san bar aihuwa me yasa saboda kwayoyi da suke sha su ma sun ga uwaye na sha ana gudawa ga tele su ma sha suke da ina muka san kwayoyi da kake aihuwa ma a gidan mishi ma baka shan kwaya baka shan wani pilul da ake cewa lokaci ya canza don ku wannan tarbiya sarta na yarda lalle lalle uwa ke ya kamata diya mace ki zamana da diya yake ki san me take ciki a lokacin ta in ya kamata ki sa hankali ga wannan diya kuma ya kamata ki rinka hira da diyake mace abu kaza bai da kyau in kika yi kaza shine kaza in kika haka haka amu a lokacin da ba kama ya hira da uwarka babu hira tsakanin mu da uwayenmu sai in tabu hira ne amma akwai wasu jahohi da su hira irin wannan na hira armasuwa kuma uwaye na yin shi me mu a lokacin nan babu amma mu yanzu da yake mun samu ilimin karatu ya kamata mu zamna da diyanmu sun je lakon mu ce musu wannan kaza ba kyau bane wannan shine mai kyau wannan shine mai kyau kuma ya kamata uwa ki san ina da kike kwana me take kawo cikin gida ya take huta kakashirin ta yake in ta koma abinda take shigowa ya zaman to kai muna aikin gara lalle gare mu muke tunda ni ma uwa ce kwadai ya muna yawa dan suna son mu ga diya ta shigo da abin da za ta baka kai uwa kuma wannan da nake ta fitar da su sabti tana yawa shi kuma uba bai badawa don yana sa abin ne ya shigo cikin gidanka baka ma sani ba amma hisbillahi inda kai addini ya kamata a kiyaye
Mallam Lawal Adamu idan aka yi la'akari da wannan batun na gurbacewar tarbiyar yara kanana da ake gani a wannan zamanin watakila iyayen da ke gaggawar aurar da ƴaƴansu na da wata hujja
lalle mallam isu wannan al'amari na iyaye wanda ke buƙatar ƴaƴansu mata tun sun tashi balaga aurar da su wannan hujja ce mai ƙarfi kuma wannan hujja ce wadda ba ta da ma shawara naki saboda daga bar ɗeka ta taita lalace ta dauko ma magana kwanda ka aurar sheda amma auren ya ake in kana ma auren shi ka nemi wanda lalle zai dauka ma alƙawarin zai kare mutuncin ta da hakinta tunda me ya kayo yau duka in ma aka kewaya tunda gransar ta hodi duk abun da ya kawo ga matsalolin muna cikin yanayi na talauci talauci shi ne babban ummul uba kisan kaga ya mace yau batta iya tsayawa wuri guda kuma uwayenta da wuya su san cikin irin yanayin da suke yau dai kaga cikin babban birnin yamma in muka zagaya bakin karfe 11 wurare da dama inda muke gani iya mata ne kanana in ka gani ma kamar ka dauke su da yatsa amma in kaga cikin irin hususa da suke ta tuhaya in kaga masu daukar nasu suna ta suna uhani da su sai kai mamaki in kai kana da imani ma wallahi baka san abin da zaka faɗi ba to yau me ya kawo na shine ce baka shine halin talauci gransar ta ce lalle akwai uwaye waɗanda su san da rayuwar su ba na su tubu maza ka shigo gida baka san baka ba da sallah baka iska abinci wannan na imani da abin da ta kwadi gaskiya ne yau ina kira ka mazaje ina kira ga uwaye wanda babu su aure ba in ka san baka da halin zaka riko iyali dan saboda ba kai auren ba riko yanzu yau in ka tashi kai da kai ai ya tsaye suka kuskure ka su ce baba ina kudin mu to akwai wasu sai dai uwa tai ka she washe kai bari kudi ka zo ka bar iyalin ka da yunwa kenan kaga babu responsibility kenan dole ne diyan mu mata wani bisai ga suna shiga cikin wani yanayi wanda he sun nemo su kasu ba uwa ya tallahi tunda uwa wadda ba ta aiki ya za ta yi ta zaka sai ba yariya hatta da mangan shawa hatta da turaren ga diya mace dole ko koi take ga abokanta sai ta yi kulliya yanzu babban birni ne mai matsalar yanayi aure duka sati aure yake kuma duk auren da za a yi sai an sake wannan kayan da suka ce uniform zannuwa ita to wani latujo ne a Niger in ba sa ta duke ka sa kai ba ko kana bi wata hanya ta da wara zaka samu kullun sati kai ma kiyamace da ita da uwarta ko kuma da ita da kannan ta kai musu uniform na aure tunda biki yawa gari su ga fami
Malam Usman Ahmadu wace hanya kai kake ganin za ta iya kasancewa mafita game da wannan al'amarin
babban abin da za a yi dai a fuskance shi shine iya matan a yi kokari a bar su ta yi su yi makaranta su nemi ilimi idan suka ta yi ilimi ta kowace hanya addinin ma bai hana shi ba bai duka ilimi da diya mace da diya namiji duka Allah ya ce lalle kuma yanda nace mu yi karatun Qur'ani ba mu yau muna ji saboda bunƙasa addinin musulunci cikin ƙasar mu ya ce a tayi a nemi ilimi to a bar diya matan nan kamar aka bar su ka tayi lakol diya mace da ta kai lokacin lakol aka sa ta lakol kuma aka taka tsantsan ta tsaya cikin lakol kin nan tana karatunta aka ci gaba da tarbiyyar da muka saki aka maido da ita aka ci gaba da sensibilization da tsarewa da jawo hankali da maza kin uwaye da mata aka rike wannan tana cikin lakolkin ta kaga sai akai lokacin da za ta arman ayi arman ta yi shi cikin wayayyan ita kanta ta waye ta san yanda za ta yi ta kula da gidanta ta san yanda za ta yi ta kula da iyalinta ma yau in ka diba kamar wurin aihoi in ciki ta samu in ta yi lakol ta kai wani lokaci lokacin da za ta arme kaga ta san kaka za ta tafiya da cikin nata har Allah ya kai ta ranar aihuwa in ta yi dan nata ma ita da kanta ko ba ta yi karatun likita ba ta san kaka za ta yi ta rike danta ya samu kyaukyawar rayuwa ta gari kuma ita da kanta kin yanzu da aka gai haka nan aka ce dumu maza madam kako ta ce mun saka mu mata aiki in yanzu ita ta tahi ta yi karatun ta har ta kai secondary ta kai university ta hito da diploma ginta da takardunta na aiki ta samu aikin ta kaga ita za ta yi arme cikin kyaukyawar rayuwa za ta yi aihuwa cikin kyaukyawar rayuwa za ta yi rayuwa da iyalinta cikin kyaukyawar rayuwa
madan kako Fatuma ke kuma wace shawara ke gare ki domin samun mafita game da wannan lamarin
ya kamata mu kan kanmu gaba ɗaya muhimmin al'umman ƙasar Niger kowa da mata da maza kowa ya sa hannu wannan abu al'amari mu ciyo kanshi merori su sa hannu kowa da karce din shi da masu unguwa shabi da karce da sarakai kowa ya sa hannu cikin wannan al'amari na tarbiyyar yaran mu mu zamanto mu kwaci incin tarbiyyar ɗiyan mu arimi ina kuma tunda shine tam din shirin mu lalle ma yara kankana arimi kowa ya san akwai illa ciki muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi arimi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi arimi tunda a cikin code an ce kenza ni ko na san a shekara 15 16 17 masha Allah yani ya ta kai arimi a mata amma shekara 10 11 12 sunanka amshi dukiya dan wayansu dukiya ce suke mallaka an kasa daki miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 ka kai ka sai da diyarka tunda ni sai in ce sai da ci ba arme bane ba ka amshi kudi kuma daga baya wannan kudi da ka amsa miliyoyin nan 2-3 da ka amsa da su za ka maɗe ka magani dan maido ma ɗe ka gida za a yi ta lalace shi wannan miji babu ruwan shi wata zai nema kenan uwa ke ci ga arkani ke ci ga gaboni to don Allah dan annabi ina shawo hankalin al'umma ƙasar Niger da mahaukuntan mu da kowa mu sa hannu ka tarbiyyar ɗiyan mu dan tarbiyya a gida ya kamata ka koyar da ma ɗanka ita
Mala Laula Adamu kai kuma wace ce shawarar ka
kira ne kai ga hukuma ya kamata ta sake dibawa akwai dokoki na ƙasa da an kasa tun lokacin kuma da ta ce grasor marigayin kwace wannan dokoki a komo da su na tarbiyyar da al'umma gaskiya ya kamata hukuma ta kama jikinta a sake dibo wannan dokokin da asa hukumci mai tsanani duk wanda aka kama a yi mishi irin wannan abin da aka gwada barai in suka fito feji tana gwada su in ular tijo kake ɗiyanka da iya azari ka son gani ke ɗiya mace uwa yake son gani kenan kana kai da tijo an dai ka san cewa kanka daga nan ka da kai to ka saka kanka mutuwa wanda Allah bai baka ba kenan gobe wani ba zai shi ba in aka sa irin wannan dokoki abubuwan za su rage
inda zamu dasa aya kenan kan wannan batu da kuma fatar za a hada hannu wajen kyautatawa yaya mata domin ci gaban iyali da habakar kasa yanzu a madadin bakin namu Usman Ahmadu director ma'aikatar da ke kula da yara kanana da Madam Kako Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin matan Niger da ake kira Kongafen sai kuma Lawale Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman Muhammad Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
yanzu kuma ga labari a takeici
to a takeice shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan da ya shafi kimanin makonni 2 yana gudun hijira a kasar waje dawowar tasa ta biyo bayan murabus din da dadan shugaban kasa Robert Mugabe ranar Talata sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin da ake yi a jihar Rakhine ta kasar Myanmar inda ake auna al'ummar musulmi ya zama kisan kare dangi a halin da ake ciki kuma Papa Roma Francis zai gana da hafsoshin sojin kasar ta Myanmar da al'ummar musulmin Rohingya wadanda ke zargin sojojin kasar da kuntata musu yayin wannan ziyarar da zai kai kasar ta Myanmar daga ranar 26 ga watan Nuwamba Papa Roma zai gana da hafsoshin soji General Min Aung Hlaing da lokacin da zai wuce zuwa kasar Bangladesh
masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da chaji wato 7 kina agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani shiri idan Allah ya yarda kafin nan bar mu miƙa wato sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sule Kutigi a layin Audi dake Jos a jihar Plateau bisa rasuwar Abdul Malik Suleiman wanda aka fi sani da Alhaji wanda ya rasu a ranar 30 ta gabata ta fatan Allah ya ji kanshi da rahama ya kuma kyautata ta mu yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Solomon Abu da injiniyan mu na yau wato Darrell Smith ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.